Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmu Si Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 18 ga watan Afrilu. A babin rahotanni za a ji tsokaci kan yakin gwamnatin mulkin sojin Sudan da ƴan tawaye.
Wato an musu mai ingizakan turuwa ne, an kai su an baro su, ko kuma wannan ce shi ne yake so ya shugabanci, wannan ce shi yake so.
Za a ji yadda ake ta shirye-shiryen yin bankwana da watan azumi da kuma gudanar da bukukuwan sallah a Niger. Za kuma a ji shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Za kuma a ji darussan azumi albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kira ga shugabannin bangarori biyu da ke rikici da juna a Sudan, inda ya buƙaci da su amince da tsagaitawa da wuta yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kusan 200. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wata sanarwa da yammacin jiya Litinin, tana mai cewa Blinken ya yi magana da babban janar Abdul Fattah al-Burhan, kwamandan sojan ƙasar Sudan, da kuma janar Muhammad Hamdan Dagalo, shugaban rundunonin tsaro ta musamman. Ya buƙaci da su kawo ƙarshen faɗa don tabbatar ko kuma ba da damar kai kayan agaji ga waɗanda rikicin ya rutsa da su, tare da ba da damar sake haɗewar iyalan Sudan. Sadarwar ta ce Blinken ya buƙaci Burhan da Dagalo su ƙyale al'ummar ƙasa da ƙasa a Khartoum domin tabbatar da kare kasancewarsu, kuma ya jaddada alhakin da ke rataye a wuyan janar-janar guda biyu don tabbatar da tsaro da jin daɗin fararen hula da jami'an diplomasiya da kuma ma'aikatan agaji. Wasu hare-hare da mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka kai a watan da ya gabata kan sojojin Amurka a Siriya ya haifar da mummunan raunukan kwakwalwa ga sojoji 23, kamar yadda jami'an ma'aikatan tsaron ƙasar suka nuna wa suka shaidawa muryar Amurka. An kashe wani ɗan kwangilar ba Amurki guda, sannan kuma jami'an sojan Amurka 25 sun jikata a hare-haren. Mutane 13 a cikin 26 da suka samu raunuka sakamako ne na harin da dakarun da Iran ke marawan baya a Siriya suka kai, bayan da Amurka ta mayar da martani akan wani mummunan hari da aka kai a arewa maso gabashin kasar a ranar 23 ga watan Maris, a cewar jami'an tsaron. Bayanin na raunin na baya-bayan ya nuna wato ayar tambaya akan yadda tasirin ramuwar gayya da Amurka take da shi wajen hana mayakan yunkurin cutar da ma'aikatan Amurka da kuma 'yan kwangila a Siriya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, Amurka da Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu da Japan sun gudanar da atisayen soja na haɗin gwiwa da zumar daƙile ƙaruwan kira makaman nukuliyar Koriya ta Arewa. Wani babban jami'in Koriya ta Arewan ya yi kashedi cewa Amurka tana kasadar fadawa cikin rikicin tsaro da kuma babbar barazana. A makon da ya gabata, Koriya ta Arewa ta gudanar da atisayin da ake kallo babbar takala a cikin shekaru, inda ta yi gwaji da jirgin sama karon farko da makami mai cin dogon zango zuwa wata nahiya ya yi amfani da daskararren makamashi. Ana ɗaukarsa mai yawo sosai, makamin da ba a ganinsa sosai, kana zai iya auna nahiyar Amurka kai tsaye. Ma'aikatar sojin ruwan Koriya ta Kudu ta ce a jiya Litinin an gudanar da atisayi ta hanyoyi uku akan ruwan ƙasa da ƙasa da ke a gabar gabashin ƙasar, kuma atisayin ya mai da hankali ne akan ƙwarewar ganowa da bibiya da kuma raba bayanai na makami mai linzami na Koriya ta Arewa kira ballistic. Atisayin sojin ruwan da na wuni guda ya haɗa da jiragen ruwan yaƙi daga kowace ƙasa a cikin ƙasashen guda uku.
To a gaida Baba Yakubu Makeri, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu je ga rahotonmu na farko. kamar yadda aka ci a shirye-shiryen mu mutane wajen 200 ne suka halaka a fafatawar da ake yi a Khartoum babban birnin kasar Sudan tsakanin sojojin kasar masu biyayya ga shugaban mulkin sojin kasar General Abdel Fattah al-Burhan da kuma wasu yan sa kai da sojojin da suka hada kai da su karkashin jagorancin General Muhammad Hamdan Dagalo mai zargin gwamnatin mulkin sojin da jinkiri wajen maida kasar bisa tafarkin demokradiya ganin yadda abin yake wato yake ci yake cinyewa duk wanda sa bakin da duniya ta yi na tambayi wani mai tsokaci kan harkokin yau da kullun mai suna Mallam Garba Suleiman madakin samunaka dake birnin Boston nan Amerika wanda na fara da tuntubar wato tambayar sa yadda yake ganin wannan rigimar sai yace
wato abubuwan da ke faruwa na tashin hankali a Sudan yanda yake tsakanin kwanaki 3 da 4 da suka wuce an kashe mutane fiye da 100 wanda yake kowa yana jin jiki da bangaren yan tawaye sojoji da suka kafa kansu da kuma bangaren gwamnati wanda ba a ga maciji
kana ganin akwai sa bakin kasashen waje
Allah hakikan gaskiya akwai makircin kasashen waje wato ai Sudan a fahimta na kasa ce wanda suna zaune lafiyar su a lokacin da aka yi ta rikici tun amma abin da bai kazanta kaman yanzu ba wato an musu mai ingizakan turuwa ne an kai su an baro su ko kuma wannan ce shine yake so ya shugabanci wannan ce shi yake so akwai kabilanci sosai a cikin wannan tsagoranta wannan rikici da suke yi
akwai masu alakanta wannan yakin da shirin da Russia ke yi na girki sojoji kana ganin haka ne koko dai kawai dai zaci fadi ne
babu takamaiman gaskiya a cikin jawabi da bayanai da ake yi ikrarin cewa Russia na neman su girke dakarun su a wajen ba tabbas a ciki amma ba wanda ya san gaskiyar wannan al'amari tunda yake komai suna yin shi a kudindina ne lauje cikin nadi
mecece makomar wannan yakin
wato abubuwan da ke faruwa na tashin hankali ya munanta a Sudan an kashe mutane an jikkata an yi musu mai ingizakan turuwa an kai su an baro su to sauran kasashe ma a nahirar Afirka wanda suke nema su balle su bar kasar da suke ciki kasan alewa kasa abinda zai faru kenan isu su duka kashe junan su ba jituwa ba yadda ba amincewa wannan ce ba shi ciki wannan ce ba shi to duk rikin jingimin da zai taso kenan a waɗannan kasashe namu na Afirka wanda suke nema su ce sun fita a cikin kasar da suke
Mallam Garba Suleiman madakin samunaka kenan ke tsokaci kan yakin Sudan yanzu kuma ga babu makiri da kashi na biyu na labaran duniya
Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya gana da takwarensa na Ukraine domin tattaunawa akan hukunta duk wanda aka samu da laifin yaki lokacin mamayar da Russia ta kai wa Ukraine an dai baiwa Iran ta yin shiga tsakanin Ukraine da Russia domin samar da hanyar kawo ƙarshen yakin amma manyan jami'an diplomasiyyar Ukraine sun yi fatali da ta yin an yankewa wani mai sukar lamirin fadar Kremlin hukuncin daurin shekaru 25 a gidan yari saboda yayi Allah wada hidima mai da Russia ta kai wa Ukraine Vladimir Murza yana kallon hukuncin da aka yanke masa a matsayin wani mataki ne da ke tabbatar da ana sane da aikin da yake yi. A jiya Litinin jakadun kungiyar tarayyar Turai sun tattauna a birnin Brussels akan shawarar da wasu kasashe mambobin kungiyar tarayyar suka dauka ta dora haramci na wucin gadi akan hatsi da wasu kayayyaki daga Ukraine. A ƙarshe hukumar kula da ingancin magunguna da abinci ta Najeriya ta faɗa a jiya Litinin cewa Najeriya ta ba da amincewar wucin gadi ga allurar rigakafi na malaria R21 da jami'ar Oxford ta yi inda za ta kasance ƙasa ta biyu da ta ba da amincewarta bayan gane ta amince a makon da ya gabata. Ba a saba ganin irin amincewar ba wanda aka yi kafin a fitar da bayani akan matakin ƙarshe na gwajin rigakafin. amincewar wujin gadi na yin amfani da rigakafin malaria R21 ya biyo wata shawarar da aka dauka ce kuma za a yi amfani da tsarin bada rigakafin malaria na hukumar lafiya ta duniya WHO wurin aiwatarwa a cewar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya wato NAFDAC cutar malaria handa ake samu daga cizon sauro tana hallaka sama da mutane 600,000 a duk shekara galibi yara da jinjirai daga nahiyar Afirka
a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Niger inda ake ta shirye-shiryen sallah da kuma yin bankwana da watan azumi. Tamar Abari gare ki.
Yayin da azumi ya fara bankwana, jama'a sun himmatu wajen shirye-shirye da sayayyar kayayyakin sallah a kasuwanni. Wasu 'yan kasuwa da nazanta da su sun bayyana mini yadda kasuwar take a bana.
To yanzu dai gashi da yake a gaban ciki na gani ana saye kadan. Amma dai ita wannan sallah ba ko wata irin sallah ba ce kin gani. Alhamdulillah ai yanayi ne na rayuwa duka duniya ne ba Niger ba ne kada wallahi. Babu kudi a hannun mutane.
Sunana Isufu Ali. Ta karma ga sunan kala-kala. Wannan farashi ga sunan wannan muna saida sai shi ka ba 20 wannan muna saida 150
to ko su masu sayayya yaya suka ga kayayyakin a wannan lokaci ga dai abinda wasu da suka zo kasuwa ke cewa
sayan kayan sallah yara a farashi alhamdulillah gaskiya bana akwai bambanci ko dai yanzu ga mu a shagon Yakubiya sanin da muka yi a da gaskiya a yanzu ka sun yi rage sakin da muke sayan ta jika 8 jika 7 bana jika 6 muka saya takalmin da muke samu shi jika 6 da jika 7 bana jika 5 muka saya
sai kaya farashi da sauki ko kaya amma ko sauki so wannan cewa ana sai da tsaka gurin sai da shida ba wuce wallahi
eh nazo sayan kayan sallah nazo sayan lishishika ne nazo saya da shadodi na yara ne eh gaskiya bana kaya alhamdulillah babu tsada
su ma dai teloli na taka rawa a wannan gaba ko yaya abin yake a bangaren su
ni ne malam tare wanda ake sayin da malam tasa to alhamdulillah za a gode ma Allah tun da gare ga lafiya ana nana sallawa mutane alhamdulillah gaskiya an dumka sosai wallahi wasa amsa sana ta amsa
ya zaka bambanta kamar lokaci war haka bara da kuma azumin bana
to gaskiya in za a bambanta za a ce bangaren cuwa dai gaskiya waccan shekara in samu
sunana Abdurrashid tele ne anan jihar da magaram to shirye-shiryen sallah alhamdulillah za a ce kuma yana tafiya kamar yanda ake so mun yi tsari insha Allah bisa ga alƙawari wannan karin dai sati na farko na dinka kaman complete sama da complete din gaskiya ina dinka kaman 200 abin da ya haka nan ma ya danganta da ma'aikata ya kwazon su
Tamar Abari murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
to a gaida Tamar yanzu kuma bari in koma gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba
yan kasa da hukuma
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su za
assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
kamata ya duk wanda zai nada irin waɗannan ya nuna wa al'umma sunayen waɗanda to yake so ya nada sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a amanar sa kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi
idan ka nada mutum ka nada shi ne akan ilimin ka na baya kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci da yayi gaskiya a matsayin sa na tsohon headmaster a matsayin sa na tsohon director kaza da kaza to yanzu dama ta fadada yana iya canjawa a kowane lokaci
hakki ko rawar da ƴan ƙasa ka iya takawa wajen nada shugabannin hukumomi da ma'aikatan gwamnati bayan cin zabe da kuma matsayin amintaka kafin nada mutum a mukamin siyasa shine batun da shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau zai tabo a dakace mu
a Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi kana su da gaggawa
madalla masare kamar yadda matana da ƙwararru ke ambatawa demokradiya tsari ne dake samar da gwamnati da mutane ko talakawan kasa suka zaba domin biyan muradin ƴan kasa wannan batu na zabe shine babban ginshikin kafa gwamnati inda ƴan kasa ke taruwa su jefa ƙuri'ar su ga mutanen da za su shugabance su bayan cin zabe shugabannin kan nada mutane ko jami'an da za su dafa musu wajen tafiyar da harkokin gwamnati ne da kullum shin a wannan gaba ko talakan kasa na da rawar takawa domin tabbatar da cewa wanda shugaba zai nada ya cancanci zama waccan kujera kamar yadda ake so barista Audu Blama Bukarti lauyan gwagwarmaya ne a Nigeria wanda yanzu haka ke karatun digirin digirgir wato PhD a kasar Burtaniya yayi karin haske akan wannan batu
to a ga'idar doka ma'aikatan gwamnati kashi uku ne akwai waɗanda ake kira public servants public servant na da fadin ma'ana amma anan tana nufin waɗanda aka nada su ba zababbu bane su kuma ba daukakkun ma'aikatan gwamnati bane na dindindin a waɗannan nadaddu ne kamar masu bawa gwamna shawara ko shugaban kasa kamar ministoci da komishinoni su ma'aikatan gwamnati na dindindin wato civil servants akwai ka'idojin da doka ta tsara ne yadda ake daukar su kuma yana nan a civil service rules and regulations amma su public servants ko kuma nadaddun ma'aikatan gwamnati su doka bata yi bayani dalla dalla yaya za a nada su ba doka ta ba wanda aka zaba dama ne ko shugaban kasa ko gwamna a matakin jiha ya nada wanda ya ga ya dace mutum daya da doka ta ce sai wane za a nada shine attorney general wato babban ministan shari'a wanda doka ta ce sai ya shekara 10 da zama lauya za a iya nada shi a matsayin minista ko kuma commissioner shari'a a matakin jiha ko a matakin tarayya in banda shi duka sauran za a iya nada kowa in dai wannan wato mukami na siyasa ne akwai mukamai irin su auditor general da accountant general wanda ita ma doka su ma doka ta tsare yadda za a nada amma wannan ba za ka iya kiran su nadin siyasa bane tunda su waɗannan ma'aikata ne ƙwararru wanda ba sa cikin ministoci to kaga kenan a wajen nadi doka bata bada dalla dalla yadda za a yi a nada shi wanda yake public servant wato nadaddan jami'in gwamnati ba sai dai idan muka duba bisa tsari waɗannan mutane abu na farko ana daukar su ne a ba su amanar al'umma kaga kenan kamata ya duk wanda zai nada irin waɗannan ya nuna wa al'umma sunayen waɗanda wato yake so ya nada sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a amanar sa kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi to amma ba irin wannan abinda gwamnatoci suke yi yanzu a Najeriya shine sai a tura sunayen irin waɗannan mutane da ake so a nada gurin hukumar SSS ko DSS su ne suke bincike akan irin waɗannan mutane idan wankakku ne to sai a tura majalisa su kuma su yi musu bincike na kwakwafi daga nan sai a nada su sai dai abinda nake gani tunda in aka dau minista a Jigawa misali ko a Kano shi ministan kasa ne amma wakilin Jigawa ne ko wakilin Kano kuma tunda a demokradiya muke kamata yayi shugabanni su dinga samu hanyar yadda za su yi su yi shawara da al'umma akan wanda suke so su nada kada a je a nada mutum a matsayin wakilin su wanda kuma ba shi ya dace a nada ba
to nan gaba a cikin shirin za mu ji mahangar malaman addinin musulunci akan yadda alaka ya kamata ta kasance a tsakanin zababban shugaba da mutumin da ya nada domin ya taya shi gudanar da mulki
afirka mutum ne yan dace hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ne yi ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodiko ce na sasamu
masare wani al'amari game da sha'anin shugabanci musamman a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya shine yadda waɗanda aka zaba ke amfani da aminci ko abokantaka a matsayin sharaɗin bayar da mukamin siyasa domin tafiyar da sha'anin gwamnati Sheikh Muhammad Nuru Khalid shine daraktan cibiyar bincike da harkokin da'awa mai zaman kanta a birnin Abuja na tarayyar Najeriya yayi ƙarin haske game da wannan batu.
Idan ka nada mutum ka nada shi ne akan ilimin ka na baya, kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci, musamman ma gashi damar da ka bashi da bai same ta ba. Da ba commissioner bane ka nada shi commissioner yanzu, da yayi gaskiya a matsayin sa na tsohon headmaster, a matsayin sa na tsohon director kaza da kaza, to yanzu dama ta fadada sannan bukatu sun yawa a kan shi, yana iya canjawa a kowane lokaci. Kuma kai za a tambaye ka, kai al'umma suka zaba, kuma kai ne wanda kake mai kulawa da dukiyar al'ummar jihar gaba ɗaya, don haka dole ka dinga sa ido kana nuna baka yadda da shi ba, sai in ya tabbatar maka da shi abin yadda ne.
Wannan ya takaita ga gwamna ko kuma dukkanin matakai na nazari?
Duk matakin da aka ce kai ne shugaba, dole ka dinga duba na ƙasa da kai, kana bincika abin da aka bani na baku, aka ce ku yi kaza kun yi, ba za ka ci yadda da cewa suna ce maka mun yi da baki ba, sai ka je ka duba, shi ake kira supervision. Dole ka dinga yin wannan domin gudun kada a samu matsala.
Wannan supervision misali ko sanya ido da bibiya yana nufin kamar wata illa baka yadda da mutum din bane kenan, ko kuma a ne hakan ke alamtawa?
Ai, duk wanda kake so ka yadda da shi ka bashi amanar al'umma. In ka bashi amanar al'umma, maganar yadda ba ta taso ba, maganan yayi ko bai ake yi ba. Idan kana so ka bashi a matsayin yaddar danka, to karka nada shi a mukami, sai ka bashi yadda man ka san shi yaddade ne yaddade. Amma yanzu ka dauki dukiyar al'umma ka bashi, dole ka bincika domin kai za ka kama abubuwa suka lalace.
Kenan amincin wancan ya gushe kenan, ko kuma wata nukula ce ta sa dole yanayin haka za a tafi?
Yana nan under review, ana kulawa ana duba, yana nan bai gushe ba amma ana kulawa a ga kar ya gushe. Idan aka ya gushe shikenan, in bai gushe ba shikenan.
Dan adam yana tare da gazawa misali wani lokaci, kuma sai aka samu wannan gazawa din, aminci ya samu tasgaro kenan.
Idan ya zama ba sakaci ba, ba ganganci ba, ai ana lura da me ya faru, kana aiki sai wani abu ya faru wanda ba sakaci bane ba ganganci bane. Idan sakaci ne ko ganganci, aminci ya kare. Amma idan ba sakaci bane ba ganganci ba, za a ba mutum guzuri. A zamantakewar talaka zai iya ganin cewa rashin sa ido shine cika, amma a mulki sa ido shine cika. Komai ka bincika shine aikin shugaba, ya tabbatar da an yi shine aikin shugaba, ba wai kawai ya bada assignment kawai ya tafi ya kwanta ba.
Sheikh Muhammad Nur Khalid kenan a Najeriya, kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman mu.
Agan sheka yanzu kuma ga Silabar ma zai shigo da sharhin jaridun Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta waito cewa hukumomin tsaron Niger sun karbi wasu ɗaruruwan jami'an tsaro da aka yaye bayan shafe watanni 9 na daukar horo a makarantar Garde National dake birnin Yamai. Jaridar ta ce babban aikin tankaɗe da rauraya ne aka gudanar a ilahirin jihohin kasar nan kafin zakulo da waɗannan matasa 756 da suka hada da jami'an Garde National 518 cikin su mata 37, sai jami'ai 200 masu aikin zuba ido a gidajen yari, sannan rukuni na uku na ƙarshe wato jami'an kwana-kwana kimanin 38. Wannan wani bangare ne na matakan da gwamnatin Niger ke dauka da nufin karfafa matakan tsaro a wannan lokaci na fama da tashe-tashen hankula a kasar da makwabtanta. Jaridar IRNFO na cewa dubban yanci ranin da Algeria ta soke yarsu sun gudanar da mummunar zanga-zanga a ranakun 15 da 16 ga watan Afrilun 2023 a garin Asamaka dake kan iyakar Niger, inda suka shafe kwanaki da dama suna jiran ganin an yi gaba da su. Jaridar ta ce wata majiya ta bayyana cewa wannan tarzoma ta samo asali ne bayan da hukumar kula da kaurar jama'a wato IOM ta fara shirin kwashe mutane 300 daga cikin dubban da ke girke a garin na Asamaka don kai su garin Arle. Saboda haka suka ce ba za ta saku ba domin wai a haka za a dauki lokaci mai tsawo kafin a mai da su kasashen su na asali. Mafari suka tayar da bore. Jaridar Niger Enter ta ce gwamnonin jihohi 8 na Niger da sakatarorin su sun hallara birnin Yamai inda suka halarci taron karawa juna sani wanda hukumar kula da odar kayan gwamnati wato ARCOP ta shirya akan sabbin ka'idodi da dokokin odar kayayyakin hukuma. Yanar ta ce a watan Satumban 2022 ne gwamnatin Nijar ta kullo da wasu sabbin ka'idodin odar kaya ko kuma na bada kwangiloli da sunan hukuma da zammar tabbatar da haske da adalci a wannan fanni. Dalili kenan aka tattara gwamnoni da mataimakansu domin ganar da su sabon tsarin da doka ta shimfiɗa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan azumi albarkacin watan Ramadan.
A'udhu billahi samil alim minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sir Suleiman Mansur Katsinawa Motors dake nan cikin garin Bauchi. To alhamdulillah shi azumi ayyana koyar darussa da yawa. Wani irin darussa ne kake koya azumi? Ai azumi kai da kake da wadata wanda a duk lokacin da ka ji yunwa za ka iya zuwa ka je ka cire kuɗi domin ka ci abinci koshi. To lokacin da ka zama kana azumin nan ka ji yunwa kuma ba halin da za ka je ka cire wannan kuɗin ka ci abincin ka koshi, to daga wannan lokacin za ka iya tunawa fa cewa fa to kai fa a wannan falalan da Allah ya baka din nan fa akwai mutumin da yake samun kansa a irin wannan halin a kowane irin lokaci wanda shi yana jin yunwan kuma ba shi da yadda zai je ne amma abincin ya ci ya koshi. To wannan yana gwada maka kai din da Allah ya baka wannan man har kai azumin an tunatar da kai ne wancan halin da wancan na kasa da kai din yake ciki. To yana da kyau a kowane lokaci duk lokacin da Allah baka rufin asiri da wadata ka kyautata mana kasa da kai ka kuma yi abu wanda yake shine fi kamata da kai wanda zaka iya tuna cewa wancan wanda bai da shi din nan ba wani abu ya mu ubangiji ba ubangiji ya nashi ba face kai din ya baka wadatan ne saboda ya gwada ka ya ga karfin imaninka da kuma irin tausayin da za a samu a gare ka da kojin na kasa da kai. Wannan shine abunda darasin da nakan iya koya a cikin azumi. Nakan tuna na fi wani karfi a lokacin da naji yunwa kuma ina da halin da zan ji ci abinci amma ba zai yi wani ci ba saboda ina bauta ma Ubangiji subhanahu wataala. Shi kuma wancan yakan iya jin yunwa ko da ma baya azumin ma amma bai da kuɗin kuma da zai iya zuwa ya je ya cire ya sai wannan abincin ya ce koshi. To wannan darasi ne wanda yake mai karfi wanda kakan iya koya daga azumi ka kuma ƙara godewa Allah subhanahu wataala da kai da ya baka wannan iman da wannan baiwan da zaka iya samu daukan kudin ka je ka ci abinci a duk lokacin da kake bukata idan kana jin yunwa. A takaice wannan shine darasin da nakan koya da ka gabatar da ibadan azumi na Ramadana.
To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amman a takaice.
Ibrahim Atakaice, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kira shugabannin bangarori biyu da ke rikici da juna a Sudan inda ya buƙaci su amince da tsagaita abu dauta a yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kusan 200. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar da wata sanarwa da yammacin jiya Litinin tana mai cewa Blinken ya yi magana da babban janar Abdul Fattah al-Burhan, kwamandan sojojin kasar, da kuma janar Muhammad Hamdan Dagalo, shugaban rundunonin tsaro ta musamman. Ya buƙaci da su kawo ƙarshen faɗa don ba da damar kai kayan agaji ga waɗanda ga rikicin ya rutsa da su tare da ba da damar sake haɗewar iyalai a Sudan. Wasu hare-hare da mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka kai a watan da ya gabata akan sojojin Amurka a Siriya ya haifar da mummunan raunin kwakwalwa ga sojoji 23 kamar yadda wasu ma'aikatan tsaron da suka shaidawa muryar Amurka.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatarwa sai producermu Salamun Abu da kuma injiniyanmu na yanzu John, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. Wassalam.